Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu wal mansuh. Bayani akan nasihi da mansuhi. Bayani akan nasihi da mansuhi. Alladhi tadullu alayhi sunnah wal ijma'. Wanda sunnah da ijma'i ke shirwa akai. Allahu tabaraka wa ta'ala. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kutuba alaykum idza harara ahadukum al-maut in taraka hayran al-wasiyyatu lil-walidayn wa al-aqrabina bil-ma'ruf. Haka lan sakin. An tura muku. Lalle lokacin da ɗayanku ya ga alamun mutuwa, in dai yana da hali, to lalle ya wasiya ga mahaifansa da ‘yan uwansa na kusa. Bil ma'ruf, wasiya ko da abin da ya dace, ya dubi yadda ya dace, ya dubi yawan magadansa, ya dubi kuma wannan iyayen nasa da ‘yan uwansa wanda su la'alla ba su cikin magada, hakan alal muttaqin, wanda wannan lalle an ɗora shi a kan duk masu tsoron Allah. قال الله تعالى وبني سبحانه وتعالى كما يشاء وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير الافراج وانن ذاك كربرنسو ا cikinku suka bar mata lalle ne an umarci matan nasu su je su zauna haƙi zuwa a shekara daga mutuwar maza wanda zina da haƙƙin zama a gidan da mazan nasu suka mutu suka basu ba dama magada su ce za su fidda su sayin harin da fulani na alaikum fi ma fa'alna fi amsin nabi ma'ru in su da kansu suka fita to wannan huwaliye ko kuma magada ba wani laifi a kanku dangane da abinda matan nan da ‘yan uwanku suka mutu suka bari suka aikata a kawunansu wanda dai bai saba da shari'a ba shine bi ma'ru wallahi azizun hakim ubangiji magwayi ne ba wanda yake ya tashi hukuncin Allah saboda Allah magwayi ne wanda duk yace shi sai ya tashi hukuncin Allah ko zai koma ga Allah ubangiji kuma mai gwani ne cikin duk abin da ya tsara da tsari na Allah akwai gwaninta a ciki fa anzalallahu mirasal walidaini ومن ورث بعدهما وما هم من الأقربين وميراث الزوج وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجه لكبايا سي الله سبحانه وتعالى يسوك الدقادة مهيفة لدما والذي قالوا بايو وصوم مهيفة واندا ثوري انقوى صوم اكي بيان قادة تاردى قادة مهيفة hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bayani akan abinda miji zai gada idan matarsa ta mutu ta bashi ko kuma ita mace mata za ta gada idan mijinta ya mutu ya bar takantul ayatani mutamilatani li an tusbita alwasiyata lilwalidain wal aqrabin wal wasiyata lizawji wal mirasa ma alwasaya wannan ayoyin guda biyu wanda aka faɗa wanda dai dukkanin su a cikin suratul baqara suke yayu a ce sun tabbatar da wasiya ga mahaifa da ‘yan uwa haka nan sun tabbatar da wasiya ga miji wato ga ita mace abinda za a bata lalle haka nan kuma sun tabbatar da gado tare da wasiyoyi fa yahuzuna min mirasi wal wasaya kenan sai ya zama ashe su wa'annan mahaifa da ‘yan uwa haka nan miji haka nan ba ko mace za su iya rukon gado za kuma su rika rukon wasiya a shi kenan sai ya zama suna da rabo biyu idan matsalar su mahaifa ɗansu ya mutu suna da abin da yake wasiya yadda Aisha ta farko take nunawa kenan kutuba alaikum idza harara ahadukum al-maut in taraka hayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin hakanan kuma da gado cewa za su yi gado da abinda za a ba su tafasta cewa an ba su wasiya ne duk abin da za a ba su tabbatacewa an ba su gari wannan wuce milatan da an yakuna alwaris nasihatan lil wasaya yayi kuma ya zama da wayannan ayoyin sun zo da tabbatar da wasiya amma daga baya ayar gado ta zo ta shafe abinda wannan ayoyin suka tabbata falamma tamalatil ayatani ma wasafna tunda ayoyin nan guda biyu suna daukan abinda muke bayani akai kana ala al-ilmi talabud dilala in kitabillah sai zama dole akan wanda suke malamai su tsaya su nemo shiryarwa daga Qur'ani akan wanne ake nufi ana nufin cewa wancan ma'anonin guda biyu ko ko a ana nufin wannan ma'ana ta farko an shafe ta sai ma'ana ta biyu wannan malamai da duhu na safi kitabillah da ba su samu haka a ƙaro-ƙaro a littafin Allah ba Qur'ani bai fito fili ya yi bayanin lalle haka ne ba yalabu fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo suka nema a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayin wajadu in sun samu amma kabilu an rasulillahi fa ni la kabilu to ake ya zama kamar sun samu ne daga wajen Allah abinda aka samu a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai matsayinsa daya da abinda aka samu a Qur'ani domin Qur'ani ne ya zo da cewa duk abinda annabi ya zo da shi to daga wajen Allah ne shi yasa duk abinda suka karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai sun karba ne daga Allah ibaftarara min dati tunda Allah ya ce dole abu manzon Allah ya ce duk wani tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wajibi ne akan musulmi su karbi wannan tsarin su biyayya gare shi ko janna alal fitya wa man hadana anhu min ahlil ilmi bil magazin mun samu masu ba da fatuwa da wanda muka haddace maganganun da suka ciro daga malamai wanda suka san yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min quraishi wa gari daga wanda suke daga kabilar quraishawa ne ko wanda suke daga sauran kabilu la yahtalifuna fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amal fati ba sa bari tsakanin su a cikin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a shekarar da aka budu makka la wasiyata li waris ba daidai bane a ce za a yi wasiya ga magaji a shekaru wanda yake magaji kenan an hana a yi wasiya a gare shi wala yuqtalu mu'minun bi kafir haka nan mun karbo daga malamai wanda suka san yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce ba daidai bane a ce za a kashe mummini dan ya kashe kafiri wa yasirunahu amman hafizu an suna ciro wannan daga wanda suka kiyaye daga gare shi min mallaku daga wanda suka gama da shi min ahli din suna ga daga wanda yake sun san yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana haza na qalu'a matin an amati sai wannan ya zama abu ne wanda jama'a masu yawa suka ciro daga jama'a masu yawa wa kana aqwa fi ba'alil amri min naqal wahidin an wahid sai ya zama ya fi karfi kenan ta wani bangaren daga maganar ko hadisin da mutum ɗaya ne ya ciro shi daga mutum ɗaya wato hadisin da ake kira ahadi wanda zalika wajadna ahlal ilmi alayhi mujmi'ina haka mun samu malamai sun gama akan wannan bayani da muka yi qala imam shafi'i yace warawa babu shami yana hadisin wasu daga mutanen sham sun ruwaito wani hadisi laysa mimma yusbituhu ahlul hadisi wanda hadisin nan ba shi daga abinda masana hadisi suke tabbatarwa hadisi ne da bai samu tabbatarwar gwanayen sanin hadisi ba fihi yana cikin wannan hadisin ɗaya daga cikin illolin da suke cikin wannan hadisin annaba arada zalihi majhulu cewa wasu daga cikin wanda suka zo a isnadin ba a san da su ba ba a san su ba ballantana har a san cewa amintattu ne masu kiyayewa balle hadisin ya samu matsayin cewa kyakkyawa ne farawaina wa annabi sallallahu alaihi wasallam gada mun ruwaito wannan hadisin daga mutane daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ittisali ba malamai suka ce wannan dangane da shi yanda Shafi'i Allah ya kare da gare shi ya samu hadisin amma in aka koma ta duba gaba daya za a ce ai hadisin ya samu tabbata a koyaushe dai a gane man hafiza hujjatu ala man lam yahfaz wanda ya kiyaye sai ya zama hujja akan wanda bai kiyaye ba. Malami, Allah ba ya dora wa dan adam, Allah ba ya dora wa malami ya aiki da fiye da ilimin sa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Yasa in kai a iyaka binciken ka hadisi baka ga ya zo da isnadi ingantacce ba, to baka da dama ka ce zaka hukunci da cewa wannan hadisin ingantacce ne. Amma in wani kuma ya ga wannan hadisin ya zo da isnadi ingantacce, me wajibi a kansa? Ba ya hukunci da cewa hadisin ingantacce ba ne, sai ya hukunci da cewa ai hadisin ingantacce ne. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي والعلماء العامة عليه. وأن حديث من كربيش وحديث لا وصية الوارث سبب أبن نسفنت لدغة شيوى ما لمن سنين يابو من زن الله صلى الله عليه وسلم دا الأمة سنغم أكلسا. وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه ko da yake mun fadi dangane da yanda zo in aka ce tsayawa za a yi a dubi isdadin sa wata manna ala hadis alil magazi amman ijma'in nas yasa anan wajen tabbatar da wannan magana mun dogara ne bisa hadisin da su wanayen sanin ya koki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ciro ko suka fada da cewa mutane sun gam shi yasa alayhi salatu yake fada anukatu din da an zarka shi ya rubuta akan anukatu din sa alabdi salatu yace ai hadisi wanda yake rarrauna idan al'umma ta karbe shi ya zabo kenan za a dauka ai aiki da shi a zancen da yafi inganci har ma ya iya kai shi matsayin hadisi mutawatir shi yasa ya iya nassin hadisi ma wanda yake muttasili saboda al'umma sun karbe shi shi yasa akwai wani malami na India wanda bai kai shekara 100 da rasuwa ba wanda malamin hadisi ne kware yake faɗa wata magana wanda take muhimmiya ita ce cewa kana da isnadu lilla yudhala fi dini ma laysa min la li annu khuraja min dini ma kana min shi isnadi abinda ake cewa nan abinda yasa ake cewa dole a koma a kansa dan kada a ce za a shigar da wani abu wanda a cikin addini wanda ba a cikin addini ba wai an ce a koma ga isnadi bane dan a fitar daga addini abinda yana cikin addini abinda malamai na addini masana suka karba hannu biyu to a sannan ka ce zaka tsaya bincike ma game da isnadin sa sai ya iya zamowa kamar wata wahala kanka kake saboda malaman nan ba a banza ka karbe shi hannu biyu ba sun ga akwai wani dalili akwai wasu alamomi da suka tabbatar musu da cewa maganar nan ko hadisin nan tabbatacce kamar wannan hadisin la wasiyata li warith kusan ta mafi yawan hanyoyi in aka tsaya binciken isnadin sa sai a ga isnadin nasa bai samu kaiwa ba amma kuma sai zama gagangan malamai sun karbe shi sun nuna amincewa da shi aka ga masana da ya koki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo shi a matsayin magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama kenan me ya rage ba sai a karba ba har ma aka yi hukunci da cewa ai ya shafe waccan aya ta bangaren inda take bayani ga cewa ai wasiya ga su mahaifa ya zama ba daidai bane ai wasiya ga mahaifa in aka yi wasiya ga mahaifa ba wasiya bace da za ta zarce sai fa in kama a wajen malikawa sauran magada sun ce sun aminta idan misalin mutum yana da ƴaƴa yana da mace ga kuma mahaifarsa sai ya wasiya cewa dan wani abu a ba mahaifa a cikin dukiyarsa in ya mutu to in ƴaƴan da matar suka ce sun lamunta to ai shikenan daman dai in ma ba a zartar da wasiyar ba su za a raba da har su za a raba to in an raba din har su ba suna da damar su dauka su ma mahaifan ubansu ba ba ita wannan mace tana da dama ta dauka ta bayar ga uban mijinta ba don kin farko suka ce masu lamunta ai shi kenan sai a iya yin aiki da haka to a habara na Sufyanu a nan idan imami Shafi ya ce a habara na Sufyanu to a gane Sufyanu ibn Uyayna ta yake ne ba sai ya faɗi cewa wane ba Sufyanu din dan wane ba saboda shi kusan bai zauna da Sufyanu Sauri ba Sufyanu Sauri malami ne babba na Kufa Sufyanu Uyayna ta malami ne babba na Makka amma Sufyanu Sauri sai ya zama sanda ya wafati imamin Shafi yana ɗan shekaru 11 ne kacal gashi kuma ba kasar su ba za mu sauri wafati 161 lokacin da shi Imami Shafi'i an haife shi 150 daga san da ya wafati kenan Imami Shafi'i yana da shekaru 11 shi ku su ya nuno iyaye nata san da ya wafati hijira ta 198 yasa akalla a sannan Imami Shafi'i yana da shekaru 48 kuma gashi kasarsa daya Imami Shafi'i mutumin Makka ne ko da dai ba a Makka aka haife shi ba a Gaza aka haife Imami Shafi'i Gaza ta Palestine amma dai mutumin Makka ne mutanen Makka ne shi yasa da ya ce a bar nasu biyanu su samu ne ne sai yake nufi tsakanin su ma a wafati ba nisa ba tunda shekara 6 sai su samu ne neta ya kai wajen kusan bai karasa 70 ba amma dai ya haura 60 kafin ya mutu shi ko Imami Shafi'i ma da 54 cikakkaliye a duniya an Sulaiman al-Ahwal an mujahidin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata li waris ba wasiya ga wanda yake magaji wannan hadisin yanda aka kawo shi da wannan isnadin menene illarsa illarsa shine cewa mujahidu ba sahabi bane tabi'i ne kuma ya daga hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisin ya zama mursali wannan ita ce illa kadai da take cikin hadisi in ba dan haka ba su ya nuno iya nata malami ne babba adali mai kiyayewa Sulaiman al-Ahwal haka mujahidu haka amma illarsa ita ce irsalin nan wannan irsali shine illa da take cikin isnad shine magana da shi Imami Shafi'i yake farawai na wa annabi munqadiya mun waito shi daga annabi munqadi so da yawa malaman usulul fiqh suka amfani da kalmar munqadi suna nufin mursali yawa suna nufin mursali musamman a da cancan da farko sanda ba a ba kalma cikakkiyar wato abinda za a yi amfani da ita a tsarin istilahi ba daga baya ne an ce mursali aka san cewa hadisin da tabi'i yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya aikata kaza ba tare da ya faɗi daga wanda ya karba ba to a fastadalna bi muka kafa hujja da wannan fastadalna bima wasab muka kafa hujja da abin da nasbanta min naqali ammati ahli almagazi daga turuwar baki ɗayan masana ya koki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi an la wasiyata alwaris cewa ba a wasiya ga magaji muka kafa hujja da haka ala anil mawaris bisa cewa ayar da ta zo da tsarin gado nasihatul lil wasiyyati ta shafe ayar da ta zo da cewa ai wasiya lil walidayni ga mahaifa wal zawjati ko mace mal habalin munqadi annabi muka kafa hujja da wannan hadisi wanda yake munqadi ne daga annabi wato mursali ne wa jama'il ayyamati alal qawli inda mun ga baki ɗayan malamai kamar sun gamu akan fadi da shi wato tafiya da aiki ga aiki da abin da ya fada وكذلك قال اكثر العامه اكما في يوم ما لم يكف دا ان الوصيه للاقربين منسوات شوا وصيه ga yan uwa inde magada ne to an shafe ta zailun farruha yada aka ce an faranta to an kauda wannan idza kanu warithina matakan da yan wannan za su gado fabil mirasi shikenan sai su tsaya akan gadan su wa in kanu gaira warithin idan kuma ba magada bane falaysa bi farrin an yusiya lahu za a ce ba dole bane ba dole bane akan shi mutun yace zai musu wasiya wannan shine abinda kusan yanda Imami Shafi'i yake fada mafi yau malamai suke kai amma an samu wayansu ɗan tsirarin malamai da suka ce a ai wannan wasiya tana nan wanda da shine a wata doka da aka kusan shekara 80 a Misra aka yi aiki wajen tabbatar da wasiya ga wasu wayanda ba za su yi ba misalin kuma a Misra yana cikin lokacin da aka yi na wato gado ko abin da ya shafi tsarin tafi da jama'a fasilar lo abin da ake cewa fasilar lo a al'awani shafiya cewa matsalan da a ce mutum zai haifi da sai dan nasa ya haifi da sai kuma shi dan ya mutu shi dan na farko ya bar ɗansa da ubansa yanzu idan kakan dan nan ya mutu guda yana da ƴaƴa za a ce shi dan nan dole akwai wata wasiya wanda take wajiba wanda za a fitar a dukiyar kakansa a warin saboda shi wanda dai ba za ta haura abinda ubansa in yana da rai zai gada daga dukiyar ubannin nasa to akwai wannan dokar a misra wanda ta da cece kuce tsakanin malamai sannan masu ra'ayi irin na hukuma suka guri bayan dokar sosai har ma dai aka kafa ta wanda ba malamai da yawa suna ganin yadda Imam Shafi'i a nan ya faɗa a mafi yawan malamai ga abin da suka tafi a kan cewa ba a wasiya ga wanda yake magaji amma wanda zai ya zama ya saba zai gado ba tunda in aka ce a yi wasiya gare shi to ya zama hikimar da shari'a ta ce hikimar da ta sa shari'a ta ce ba zai gado ba ai an kauda ita kenan a ce ya shiga cikin magada illa ana dawusa sai dai dawus ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai wanda ya wafati hijira ta 106 wa kalilan ma da wasu 'yan tsirarin malamai daga tabi'ai da suke tare da shi kalu sun ce nusiyatul wasiyatu lil walidain wa sabata lil qarabati ghairul waris wasiya da za a yi ga mahaifa wannan aka shafi amma tana nan ga 'yan uwa wanda ba za su yi gado ba da wannan magana ta dawo su wannan masu kafa dokokin na misra suka yi aiki domin hausali gari karabatin lam yajus wanda ya yi wasiya ba ga 'yan uwa ba sai a ce wannan wasiyar tasa ba za ta zarce ba wannan mata malikul ayatu ma zahaba ilaihi dawus yayin da ya zama wannan aya yana yiwa ta goyi bayan fahimtar dawusu dinnan in ana wasiyatu lil qarabati tsarita ne daga cewa wasiya ga 'yan uwa tabbatacciya ce iz lam yakun fiha bali ahli ilmi wal magazi illa anna nabiyya qala la wasiyata lil warith domin dai iyakacin abinda masana ya kokin manzon Allah suka ciro shine cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane a ce za a wasiya ga magaji wajaba indana ala ahli ilmi talabud dilalati ala khilafi ma qala tawus aw muwafaqat sai zamo kenan lamarin ya dawo a wajenmu a kan cewa dole ne malamai su nemo hujjoji da za su nuna cewa maganan nan da dawusu ya faɗa ba haka take ba koko za su nuna cewa maganan nan da dawusu ya faɗa haka take hujjan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akama fi sittati mamlukin kanu li rajulin la mala lahu ghayruhum muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan wasu bayi guda 6 da wani mutum ya mallaka wanda bai da wata dukiya sai bayin nan nasa guda 6 fa ta kawmi indal maut da zai mutu yace in ya mutu da a yan tasu to sai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hukunci akan su da yadda da wasiyar shi mutumin nan ba na cewa a yan tasu su duka فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء نزال صلى الله عليه وسلم يكسب عين جداه دنجني دكيمس أقالي كبيرنا إذا نزموا ونن باو شيكا لي زي دمو ستم ونن نونن جونن سوبي هو نسو إيمسا دمو ثلاثين ثلاثين wa'annan kuma ukun 20-20 ne to anan za a hada 20 ga wadannan ukun waje daya saboda kowanne a cikin su yi masa 20 dan hada 20 20 sa uku nawa kenan ba 60 ba wannan kuma da suke kowanne a cikin su yi masa 30 su biyu za a hada su waje daya saboda me yi masa su biyun ai 60 kenan wancan kuma shi kadai ma da shi kadai ya kai 60 sai a sai da shi waje daya to irin wannan haka ake yi sai kuma a yi ƙuri'a tsakanin su yawa a rubuta ƙuri'o uku ɗaya a rubuta bawa wannan ma ɗaya ma bawa ɗaya ko a rubuta ƴantacce sai a juya a cakuda a ce wanda gaba ɗaya bai san ya aka rubuta ba bai san yadda aka cakuda ba ya ɗauko ya sa wa waɗannan ƙuri'a ɗaya ya sa wannan ƙuri'a ɗaya ya sa wannan ƙuri'a ɗaya sannan sai a dawo a buɗe to wanda aka ga ƙuri'a ta nuna cewa ƴanci sai a ce wannan ɓangaren ne yanto in su uku ne Allah ya sa aka sa musu ƙuri'ar ƴanci ya zama su suka yanto in mutum biyun ne aka samu su kuri a yanci sai zama su suka yanto, in mutum ɗaya ne ma aka samu sa sai a ce shi ya yanto. Yawan shi ne za a duba ne da ƙima ba a taka su ne ne mazala ya yanka biyu wa a rasta arba'atan ya bautar da hudu. Abada na zalika Abdulwahab an Ayyuba an Abi Kilaba an Abil Muhallab an Ibrahim ibn Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da muka faɗa ga ta isnadin da ya sadu da mu, mun ruwaito shi ne daga Abdulwahab, shi kuma daga Ayyub, shi kuma daga Abi Kilaba, shi kuma daga Abil Muhallab, shi kuma daga Ibrahim ibn Husayn wanda yake sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa hadisi ne wanda yake ya samu ittisalin isnad, sannan kuma dukkan waɗanda suka zo a cikin isnadin adalai ne kuma rabidai, sannan ba wani shuzuzi a ciki ba wata illa. Shi yasa kenan ya gama cika shuruɗan da ake bukata na a ce hadisi ingantacce ne. Kala Imam Shafi yace fa kanat dilalatu sunnati fi hadisi Imran ibn Husainin radiyallahu anhu bayyinatan bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anzala al-qawl fil marari wasiyya, sai shirewar wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta zama dangane da hadisin nan da Ibrahim ibn Husainin Allah ya kada daga shi shiru a fili yake. Shirewar ta zama a fili take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida yan tasu, ya maida yan tasu din da aka yi halin rashin lafiya kamar matsayin wasiyya. Wallazi ataqaum rajulun min al-arab, wanda yan tasu mutum ne daga larabawa wal arabiyyu inna ma yamliku man la qarabata bainahu wa bainahu min al adl, tare ku an san balarabe ba zai iya mallaka balarabe kamar sa ba, yana mallakar wanda ba wani zumunci ba ta yan uwan taka take tsakanin sa da shi daga wanda ba larabawa ba. Sa jaza nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wasiyya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ratar da wasiyya gare su. Fadalla zalika, wannan ya shiryar da ala anna alwasiyata akan cewa ita wasiyya law kanat tabdulu ligayri qaraba, idan da a ce in an yi ta ga wanda yake ba dan uwa ba sai a ce wasiyya ta bace to badalat lil abid al mutaqina, da sai a ce ta bace kenan ga bayin nan da mutumin nan ya yanta, la'annam rasu bi qarabatin lil mu'tadi, domin ba ɗan uwan shi wanda ya yanta bane. Kaga daga nan an tashi fahimtar dawusu kenan, ta wannan bangaren kenan an tashi fahimtar shi dawusu. Wadalla zalika, wannan ya shiryar da mu ala an la wasiyata li mayyitin illa fi sulus mali, cewa duk wani wanda zai mutu bai da damar yi wasiya abinda ya haura ɗaya bisa ukun dukiyarsa, sulusun dukiyarsa, damar da yake da ita ita ce kawai wasiyya a sulusun dukiyarsa. Wadalla zalika, wannan ya shirya da mu ala an yuradda ma jawo da sulusa fi wasiyya, bisa cewa ana radin abinda ya haura sulusi a wasiyya. Wa ala dalil istisqai, bisa cewa ba za a ce shi bawa ya tashi yi aiki don ya samu kuɗi ya biya ƙimar sa ba don ya zamo ɗa. Wa isbatul qasami wal qura'a, wannan hadisi ya shirya da mu bisa tabbatar da raba bayin da yin qura'a tsakanin su. Wa badala wasiyatul walidai, cewa ai wasiya ga mahaifa ta baci la'annahu warisani, domin su magada ne ga hadisi can wanda yake la wasiyata li waris wasa bata mira su ma gadan su ya tabbata. Wa man awsala wal mayyitu min qarabati wa ghayrihim, duk wanda mamaci ya wasiya gare shi daidai shi wanda aka yi wasiya dan uwan mamacin ne ko kuma ba dan uwansa ba, jazatul wasiya, wannan wasiyar sai a ce ta zarci idza lam yakun waris, matukar dai ba magaji bane. Wa ahabbu ilayya law awsa li qarabati, Imam Shafi yace ni ina ganin ma shi wanda yake hangen mutuwa ta taho gare shi a maimakon yi wasiya ga waɗanda suke bare, ai gwamma a ce ya yi wasiya ma ga ‘yan uwansa, saboda in yi wasiya ga ‘yan uwansa alheri ne da sada zumunci. Wa fil qur'ani nasihun wa mansuhun, akwai nasihi da mansuhi a cikin qur'ani, ghairu hadha ba wannan ba, mufarraqun fi mawalihi, kowanne yana nan a gurinsa, fi kitabi akalul qur'ani, wanda Imam Shafi ya ce na ambata a littafin da ne akan hukunce-hukuncen qur'ani. dukkan malaman nan hudu masu mazhabobi da aka sani a yau, Abu Hanifa, Maliku, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbali, to ba wanda ya littafai da yawa irin shi Shafi'i, tare da cewa shi ne mai karancin rayuwa a cikinsu. Imani Malik sai da ya kai 86. Imam Ahmad sai da ya kai 77. Imam Abu Hanifa sai da ya kai 70. Amma shi Shafi'i ko 60 ko 55 ma bai karasa ba, 54. Amma kuma sai zama ya fi yawan littattafai. Akwai littafin da ya yi akan ahkamul Qur'ani, wanda littafin da yake an buga. Littafi ne wanda yake ahkamul Qur'ani na shi Shafi'i, littafi ne wanda yake an buga da dadewa ma tun sanda aka fara buga shi. Tun wani ma wasu min jumala ni dai na kawo wani bangare ne daga nasi da mansuhi yustadallu biha ala ma kana fi ma'ana, za a iya kafa dalili da ita akan abin da yake tafiyar sa daya da ita da abin da yake nasi ko mansuhi. Wa ra'aytu annaha kafiyatun fil asl imma safattu an, na ga cewa wannan misalin da na kawo zai iya wadatarwa asali daga abin da dasa ma ban kawo ba. Ba sai na tsaya bindin misalan ba, tunda dai littafin nawa ba akan nasu yi da mansuhi ba ne, akan usuli ne. Wasallallahu alaihi wa sallam. Imam Shafi ya ce ina roƙon Allah ya kare ni min gaban kaza, kuma muna roƙon Allah ya kare mu din yayi mana gaban kaza. Wa tabatu ma katabtu minha ilman fara'ir allati anzalaha Allahu mufassalatin ujmal. Nabi da abinda na rubuta daga cikin na sanin abinda Allah ya faranta akan bai wanda Allah ya sauka. Wanda abu ya wasu a ciki an fito fili an bayyana, wasu kuma an faɗa ne a gaba ɗaya. Wasu na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da wannan ayoyin da Allah ya saukarwa fiha, ko wanda ke magana akan abin da ayoyin ke magana a kai. Liya alama man alima haza min izin fita, dan wanda yake nufin ya sani ya san wannan daga ilimin littafin. Wato wannan littafi na wa risala al-mawdi allazi wara Allahu bihi nabiyahu min kitabihi wa dinihi wa alidini, ya san matsayin da Allah ya tsora annabi akai sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani da addini da ma'abuta addini, cewa Allah ya ba manzon Allah damar fassara Qur'ani, ba mai fassara ga Qur'ani fassara tabbatacciya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar fassara ce ta Qur'ani. Hakanan matsayin da Allah ya bayar ga annabi a addinin nan na musulunci, cewa dole a bi shi, da matsayin da ya bayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ma'abuta addini na cewa wato musulmi, cewa lalle su bi shi. Wa yalabuna an nattaba'a amrihi qatullah, dan a gane wanda zai karanta littafin nan nawa ya san cewa bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ne ga Allah. Wa anna sunnatahu tabaun li kitabillahi fi ma anzala, cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne biyayya ce ko mai bi ce ga littafin Allah dangane da abin da Allah ya saukar. Wa annaha la tuhalifu kitaballahi abada, cewa bayan da za a yi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ta saba da littafin Allah har abada. Wa ya'lamu man fahima hadhal kitab anna al-bayana yakunu min wujuh, domin duk wanda ya fahimci wannan littafin nawa ya gane cewa bayani da abin da aka kawo Qur'ani yakan zo ta fasaku daban-daban, lamin wacin wahid ba wai ta fuska ɗaya ba. Fa ijma'uha annaha inda alil ilmi bayyinatu wa mustabihatul bayan, abu ɗaya da ya haɗa wannan bayanan ko fasakun da bayanin ke zuwa shine cewa su waɗannan bayanan wajen malamai abu ne wanda yake a fili, bayanin nasu yayi kama da juna. Wa inda man yuqassiru ilmuhu ko man yaqassiru ilmuhu mutalifatul bayan, wajen ko wanda iliminsa bai kai ba sai ya ringa ganin ai akwai sabani, sai ya ringa yin cewa kamar akwai sabani tsakanin abinda Qur'ani ya zo da shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Alhali bayan da za a samu sabani tsakanin abinda Qur'ani ya zo da shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ya zama hadisi ba ka so ne wani iya ta ko ne asali 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 ta ko
ni kita akan buat kuih yang ribu marah.